بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين الضلال: من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله، قال: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى: ولكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. بيانك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة تاكي سادواء وانا مسلة شمي البركة مسلة شمو دبو أنا جهر كصنع قوفر قورة وانا يمتشي نلانا التلاتة كما در الله ربا يو 23 قوة جمادة الثانية هجرا منزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دتريهتو da 30 wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Shaykhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shi da darasin mu na 41 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi na wannan masallaci kuma wannan shine na 85 mun tsaya akan gabar da malam Ibn Taymiyyah yake mana magana akan abin da ya shafi tsarkake Allah madaukakin sarki da bauta wato ikhlasi wanda ikhlasi kuma shine jigo na san Allah idan mutum ya nuna yana san Allah to abinda zai nuna cewa san Allah ta gaskiya ne shine a same shi da ikhlasi ma'ana yana tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai ba tare da yana gwama shi da wani wajen bauta ba wanda duk zai yi da awar san Allah amma kuma yana aikata shirka babu shakka wannan soyayya ta shi baragurbi ce yar jabu ce ba gangariya bace Allah madaukakin sarki yana labarta mana abinda annabawa kakaf suka zo da shi na tauhidi wato na bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da an hada shi da wani daga cikin halittunsa ba wajen bauta Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abinda abul anbiya Ibrahim alayhi salam ya gaya wa mutanansa inda yake cewa wa iqala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un. Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna lokacin da Ibrahim alayhi salam ya fada wa babansa da sauran jama'arsa kabilarsa yace innani bara'un mimma ta'budun, ni ba ruwana ba ni ba abinda kuke bautawa, illa alladhi fatarani sai wannan wanda shine ya kage halittata wato shine sarki Allah, fa innahu sayahdin shine wanda zai shiryar da ni ya nuna min gaskiya ya dora ni akan turbar da take mai gaskiya totar, waja'alaha kalimatan kuma ya sanya wannan kalma wato kalmar babu abinda zan bautawa sai wanda ya halicce ni shi kadai zan bautawa ba ni ba abinda kuke bautawa, wannan kalma da Annabi Ibrahim alaihi salam ya fada wacce ita ce hakikanin kalmar la ilaha illallah, Ubangiji ya sanya ta baqiyatan fi asbihi, mai wanzuwa ce a cikin zurriyar Annabi Ibrahim alaihi salam, annabawan da suka zo cikin wannan zurriya tashi suka zan sun yada wannan kalma, haka nan da dama daga cikin waɗanda suka taho bayan Annabi Ibrahim suka yi imani da wannan kalma, in banda wanda suka zalunci kansu suka cuci kansu suka kiyata da wannan kalma, la'allahum yarji'un ko la'alla sa dawo kan hanya. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa fa hadhihi al-kalima hiya kalimatu al-ikhlas lillah, wannan kalmar da ake fada a cikin wannan aya waja'alaha kalimatan ita ce kalmar ikhlas, ita ce kalmar la ilaha illallah, wa hiya al-bara'atu min kulli ma'budin, shine bara'a kubuta guje ma dukkan wani abin da ake bautawa, illa min al-khaliq alladhi fatarana sai dai mahalicci wanda shine ya tsage halittar mu a lokacin da babu mu, kama qala sahibu yasin, kamar yadda mutumin nan na suratu yasin wanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana labarinta cikin kissar mutane da Ubangiji ya tura su zuwa ga wata alƙarya, mutanen alƙaryar suka ƙaryata su suka ƙin imani da su, wani mutum daga ƙarshen gari can wato kan iyakar garin ya zo ya yi imani da waɗannan mutane, ya yi imani da waɗannan manzanni da Allah madaukakin sarki ya turo, kuma Ubangiji ya sakanka masa da gidan aljanna bayan sun kashe shi. To shi ne wannan mutum wanda Ubangiji ya ba mu labarinsa a cikin suratu Yasin. وضرب الله مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وبنجي يبام لابار وانا كسا تككيا اتكن سورة ياتي عند وبنجي يكيشيوا كباس لابار أصحاب القرية وثم أبو تاء القرية lokacin da manzanninmu suka zo musu. Malaman tafsiri sun yi magana biyu dangane da wannan aya, su wane ne waɗannan manzanni da aka tura su wannan alƙarya, sun ce wannan alkarya ita ce karyar Antakiya. Antakiya karya ce wacce da tana cikin Siriya amma yanzu tana cikin ƙasar Taki. To karya alkarya ce a cikin ƙasar Taki a yanzu. Waɗanda aka tura wasu malamai suka ce almajiran annabi Isa ne alaihi salam guda biyu da ya tura su wannan alkarya. Suka je suka yi wa'azi ba a yadda da su ba, sannan wani da ake kira Habibun Najjar ya zo daga bayan gari wanda ya yi imani da waɗannan manzannin na annabi Isa alaihi salam, ya kuma kirawo mutanen wannan gari cewa su yi imani da waɗannan manzanni, amma sai suka kashe shi. Bayan kashe shi Ubangiji ya ce qila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wasu malamai suka ce a'a, ba manzanni bane na annabi Isa, manzanni ne na Allah. Kuma wannan kissar ta kasance tun gabanin aiko annabi Isa alaihi salam, bal ma tun gabanin aiko annabi Musa alaihi salam abin ya faru. Suka ce wannan shi ne abinda wato zahirin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana kissar a cikin su suke nunawa, suna nuna cewa ba manzannin annabi Isa bane, manzannin Allah ne. Domin abu na farko da zai nuna haka, ayoyin da suke cikin kissar duk suna nuna manzannin na Allah ne, ba wai manzannin annabi Isa bane, ba ƴan saƙon annabi Isa bane, ƴan saƙon Ubangiji ne. Domin Allah cewa iz ja'ahal mursalun, sannan Allah cewa iz arsalna ilayhim ithnayn fakazzabuhuma, Ubangiji ya ce lokacin da muka aika musu, bai ce lokacin da annabi Isa ya aika musu ba, ya ce lokacin da mu muka aika musu mutane biyu, fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun, suka ce mu manzanni ne zuwa gare ku. Kaga wanda yana nuna cewa manzanni ne daga Allah, ba wai manzannin annabi Isa ba. Kuma ƙarshen kissar can Ubangiji cewa ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kaga anan ba ana nufin manzo da wani zai aika ba, ana nufin manzo daga Allah. Sannan kuma abu na biyu da yake nuna cewa manzannin na Allah ne, ba wai manzanni ne na annabi Isa ba, cewar da mutanensu suka yi musu cewa ما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء كوبا وصبني فاتي متاني كبرون. وانما قنا قالبي من ذني أكي قاوة إتا الأم ومن ذني سكي قاوة سكي قاوة. وانما قنا وقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. تمتني زي شرية دموك suka kafirce suka bada baya, sannan Ubangiji ya wadatu da kafircewarsu, kuma Ubangiji Ghaniyyun Hamid mawadaci ne, sannan wanda ake gode masa. Haka nan Ubangiji yana cewa wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula, ba komai ya hada mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu face, sun ce ab'atha Allahu basharan rasula, yanzu Ubangiji mutum zai aiko a matsayin manzo. Wallau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula, da a ce a doran kasa mala'iku ne suke tafiya a nitse, to da sai mu aiko musu da mala'ika a matsayin manzo. To amma tunda mutane ne, mutum ya kamata mu aiko musu. Da haka kafirai sun rika gaya wa al'ummominsu, kafirai sun rika gaya wa manzanninsu cewa ku mutane ne, in antum illa basharun mithluna, ku ba wasu bane face mutane ne kamar mu. To kaga wannan yana nuna cewa waɗannan manzanni ne na Allah. Domin idan manzannin annabi Isa ne alaihi salam, dan menene za su ce ku mutane ne kamar mu? Daman ai annabi Isa mutane zai turo mala'ika ne, zai turo mutum ne, da ya zan ba su da wata hujja, ba su da wata shubha. Amma cewar da suka yi in antum illa basharun mithluna, sannan lokacin da suka ƙaryata su, kaga da suka ƙaryata su a nan, inda a ce annabi Isa ne ya aiko su, to kaga ba wato ba su suka ƙaryata ba, annabi Isa alaihi salam suka ƙaryata, da sai su ce musu ku je ku tambayo in ba shi ne ya aiko mu ba. ku je ku tambayo ku ji cewa gaskiya ne shi ya aiko ba ko ba shine ya aiko ba amma da suka ƙaryata su sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun ubangijin mu ya san mu manzanni ne zuwa gare ku kaga ba su ce annabi isa ya san mu manzannin sa ne da ya aiko ba sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun وما علينا الا البلاغ المبين كذا وانا كلمومي ne wadanda manzanni ne suke fadarta wama alaina illa albalagh almubin abinda yake kabu na wajibi shine mu isar da sako kaga duk wanda yana nuna cewa wadannan manzanni ne daga Allah ba manzanni bane daga Isa almasihu alaihi salam domin idan manzanni ne na Isa almasihu ba za a kirawo su manzannin Allah ba ba zai yi a kirawo su manzannin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane da daban-daban daga cikin sahabbansa su dauki sako zuwa ga wasu sarakuna kamar irin su Dihyatul Kalbi da ya tura shi zuwa ga Kaisara sarkin Rumawa ya tura Abdullahi ibn Huzafa zuwa ga Kisra sarkin Farisawa kaga waɗannan ba za ka kirawo su Rasulullah ba sai dai Rasulu Rasulillah manzannin manzan Allah ba za a ce musu Rasulullah ba kiran waɗannan cewa Allah ne ya aiko su iz arsalna ilayhi musnaini ya nuna cewa waɗannan manzannin na Allah ne ba na annabi Isa alayhi salam ba sannan abu na biyu da yake tabbatar da haka abinda ya tabbata a tarihi cewa ita alƙaryar Al-Fatiha alƙarya ce da ta yi imani da annabi Isa alayhi salam ba a sani cewa a tarihi an halaka ta ba bayan annabi Isa alayhi salam ba a halaka wannan alƙarya ba alƙarya ce da ta yi imani da annabi Isa alayhi salam lokacin da ya tura manzanninsa ko kuma lokacin da manzanninsa guda biyu suka je a zamaninsa suka je suka yi kira zuwa ga mutanen wannan alƙarya wanda a yadda tarihi yake nunawa sun samu ɗan sarkin garin ya mutu ya nemi su tabbatar da cewa da gaske ne su manzanni ne daga annabi Isa alaihi salam inda suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya raya wannan mutum ya raya wannan tannashi a dalilin haka wannan alƙarya ta musulunta ta yi imani da annabi Isa alaihi salam wanda Al-Fatiha tana ɗaya daga cikin alƙaryoyi guda hudu ko garuruwa guda hudu da kiristoci tun a wancan lokacin suke girmamawa da ita Al-Fatiha da Rumiyya wanda ita ce hedkwata tun da sarkin ta Constantine shine da ya rungumi addinin kiristanci yasa addinin kiristanci yayi karfi domin an rika tilasta ma duk wanda ba kirista ba dole ya zama kirista saboda haka garin sa Rumiyya wanda yanzu ake ce mata Roma ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa da kiristoci suke girmamawa sannan Qudus wanda anan ne suke cewa an haifa anan ne aka haifa annabi Isa alaihi salam a Baitul Lahm sannan kuma Alexandria wanda anan ne aka rika zaben manya-manyan malamai fada-fada na cocitoci manya-manyan cocitoci na duniya waɗannan garuruwa duk su ne garuruwan da kiristoci suke girmamawa kuma a dalilin wannan kissa ta manzannin annabi Isa da ya tura Al-Fatiha kaga ashe Al-Fatiha wacce take a zamanin annabi Isa wanda ya tura almajiransa ko kuma almajiransa suka je bayan an ɗauke shi zuwa sama wannan gari musulunta ya ba a halaka shi ba amma wannan alƙarya da ake bamu labari halaka ta Allah ya ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama wama kunna munzirin in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khamidun kaga ubangiji ya halaka wannan alƙarya ashe kenan ba ita ce waccan ba ko kuma in ma an taqiyatin ce to ya kasance da can sun yi tawaye da Allah ya taba aika musu da manzannin nan guda uku daga ba Allah ya halaka su daga baya da garin ya sake rayuwa mutanansa suka ci gaba da shirka a zamanin ko bayan annabi Isa alaihi salam kuma suka karbi addinin kiristanci don haka waccan kissa ba ita ce wannan kissa ta manzannin annabi Isa alaihi salam ba sannan abinda yake kara tabbatar da cewa wannan kissa ce ta da ta kasance kafin zuwan annabi Isa shine abinda wasu daga cikin magabata suka faɗa kamar Abu Sa'id al-Khudri da wasu daga cikin magabata cewa bayan aiko annabi Musa alaihi salam bayan an saukar masa da Taurat ba a take halaka al'umma gaba ɗaya ba tun daga kan wato Fir'auna da mutanansa ba a kuma halaka al'umma gaba ɗayanta ba irin halakawar da aka yi wa Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lutu da mutanen Annabi Nuhu, ba a yi ma wata al'umma irin wannan ba, kamar yadda magabata kamar irin su Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu da waninsa suke faɗa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bashaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Mun ba wa Annabi Musa littafi shine at-Taura, min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula, bayan mun halaka al-ummomin farko, bayan halaka al-ummomin farko, shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi littafi, wato daga kan saba a samu wata al-umma kuma da aka yi mata irin wannan halakawa ta bai dai ba. Su kuma wannan al'umma da ake gaya mana kaga an halaka su halakawa ta bai daya, in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khabidun. Ashe kenan kaga wannan kissa ta kasance ne tun gabanin aiko Annabi Musa ma alaihi salam, ba ma Annabi Isa ba, tun ma gabanin Annabi Musa alaihi salam abin ya wakana. Sannan yana daga cikin wato abinda zai nuna maka cewa wannan kissa ba ita ce kissar waɗancan manzanni na Annabi Isa ba. Manzanni Annabi Isa abinda ruwayoyi suke nuna mutum biyu ne, babu na uku, babu kuma wani wanda ya zo min aqsal madina. Amma ita wannan kissa kaga fa'azzazna bi thalithin, sannan kuma waja'a min aqsal madinati rajulun yasa, kaga kenan ya nuna akwai mutum na uku, akwai na hudu a wannan kissar. Amma a kissar almajiran Annabi Isa alayhi salam su biyu ne, duk abinda nasu suka suke nuna wa kenan mutum biyu ne kawai, ba mutum uku ba, babu kuma wani wanda ya zo daga wajen gari yana gudu. Saboda haka wannan ita ce magana mafi ƙarfi, mafi dalilai a cikin tafsirin wannan aya, wanda ita ce Ibn Taymiyyah ya tabbatar a cikin littafinsa Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih, inda ya kawo waɗannan hujjoji. Sannan almajiransa Imaduddin Ismail Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya sake rairayo wani abu daga cikin maganganun malaminsa, ya rubuta a ƙarƙashin wannan kissa. Saboda haka wannan Sahibu Yasin, ko da kuwa an ce shi ne Habibun Najjar, to ba waccan kissa ce ta zamanin Annabi Musa a Annabi Isa ko ta bayan Annabi Isa alaihi salam ba. Wa mali la a'budu alladhi fatarani, yace me ya same ni, me ke gare ni har da bazan bauta ma wanda ya kage halitta ta ba. Wa ilayhi turja'un, kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku. Ubangiji wanda shi ne ya kage halitta ta, shi ya fi cancanta in bauta masa. Sannan ni da ku da kowa da kowa zuwa ga Allah yake komawa bayan mutuwa. Hatta tuzu min dunihi alaha, na riki wasu ababan bauta banda Allah. In yuridu rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun, idan ubangiji Allah mai rahama ya nufe ni da su cuta, waɗannan gumakan da kuke bauta ba za su cece ni da komai ba, wa la yunqidhun, ba za su iya kubutar da ni daga wannan cutar ba. Inni idhan lafi dhalalin mubin, idan har na yarda na bauta wa abinda kuke kira na zuwa ga bauta masa ba Allah ba, babu shakka ina cikin bata mabayyani. Wa qala ta'ala fi qissatihi, wannan dabiri yana koma zuwa ga Ibrahim alayhi salam. Ubangiji ya faɗa a cikin kissar Annabi Ibrahim alayhi salam, ba'da an zakara ma yubayyinu dalala man ittakhadha ba'd al-kawakib rabban, bayan ya bayyana ma yubayyinu, abinda yake bayyana batan waɗanda za su riki taurari suna bauta masa. Inda Allah madaukakin sarki yake babu labarin kissar Annabi Ibrahim, wa ittara Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin, sai Allah ce wa kadhalika nuri Ibrahim malakuti as-samawati wal ard وليكون من الموقنين, فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي, فلما أكل قال لا أحب الآفلين, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر, فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين. النبي ابراهيم عليه السلام يا كراو ما هيفنسا يا كراو سوران الامه سا غبا دايا zuwa ga bautar Allah shi kadai, yayin da ya same su suna bautawa gumaka, suna kuma cewa waɗannan gumaka da suke sassakawa wakiltar taurari suke, wanda kuma taurarin nan alloli ne da suka cancanci a bauta musu, suna bautawa taurari da rana da wata da abinnan da tauraron Zahra da tauraron Utarid da Zuhal da Mushtari, duk suna bauta musu a matsayin ababen bauta ne ba Allah ba. To Annabi Ibrahim alayhi salam ya nuna cewa waɗannan abubuwan da kuke sassaƙawa kuna bautawa gumaka ne waɗanda ba za su amfanar da ku komai ba, za su cutar da ku komai ba. Kuna bautar banza ne, kuna motar babu ne. Wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, da kai da mutanenka duk kuna cikin bata mabayyani. Bayan ya nuna musu wannan sassaƙaƙƙen gumaka da suke bautawa ba Allah bane, sannan kuma sai ya koma asalin abin da suke cewa gumakan na wakilta sune wato taurari. Malamai suna da fassara biyu dangane da abin da ya faru ga Annabi Ibrahim alayhi salam. Wasu suna cewa wannan maganganu da Annabi Ibrahim yayi a cikin waɗannan ayoyi lokacin da dare ya ainihin rufe da duhunsa, a lokacin da ya ga tauraro sai ya ce haza rabbi, wannan ubangiji na ne. Falamma afala, lokacin da tauraron ya fadi ya bace, qala la uhibbu al-afili, yace kai bana son ubangijin da yake bacewa. Falamma ra'a al-qamara bazigan qala haza rabbi, yayin da ya ga wata ya fito karara gashi a fili domin ya fi tauraro haske, qala haza rabbi, yace to wannan ubangiji na ne. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawm adh-dhalli, yace yayin da wannan tauraro abin nan, yayin da wannan wata shi ma ya bace, yace to ya ubangiji, ubangiji idan har baka shirye ni ba to zan zamo daga cikin mutanen da suke batattu. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, yayin da ga rana ta fito karara da haskenta, wanda haskenta shi kuma ya dura na wata, sai yace hadha rabbi, wannan shine ubangiji na, wannan kuma shine mafi girma. Falamma afalat, yayin da ainihin ranar ta bace, qala la illam yahdini rabbi, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, yayin da ta fada sai yace ya mutane na, ni fa ba ni ba abinda kuke hada Allah da shi. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen, na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah wanda shi ne ya kirkiri sammai, ya kirkiri halittar kasa, kuma hanifan na karkace wa duk abin nan da kuke bautawa, wama ana minal mushrikeen, kuma bana daga cikin waɗanda suke masu shirka. Wasu malamai suka ce Annabi Ibrahim alayhi salam a wannan kissa kana nazira, wato a karan kansa yake bincike domin ya gano Allah, yana bincike ne domin ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah bane, kuma akwai Allah wanda shi ya halicci waɗannan abubuwan gaba daya. Saboda haka ashe kenan wannan duba da yake yi duk yana yi shi ne domin ya kai ga samun yaqini, shine wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard waliyakuna min al-muqinin, domin ya zan cikin masu yaqinin abin da yake kai gaskiya ne, tabbas waɗannan abubuwan da mutanen su suke bauta ba su ne Allah ba. Wannan wani bangare ne ko wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayyuka biyu na malamai wajen tafsirin wannan aya, cewa kana ibrahimu naziran, me yin nazari ne da bincike domin ya gano hakikanin ubangijinsa. Wannan ana jingina wannan tafsiri zuwa ga Abdullahi dan Abbas, sannan kuma shi ne zafin shaykhul mufassirin ibn Jarir al-Tabari. Amma wasu da dama daga cikin malamai suna ganin Annabi Ibrahim anan kana munaziran la naziran, wato mukabala ce yake yi, jayayya ce yake yi da mutanensa, sai yake bin waɗannan matakai domin ya nuna musu a aikace cewa waɗannan abubuwan da suke ɗauka a matsayin Allah ba Allah bane. Ba wai yana yin abu bane dan karan kansa, shi bai gane ubangiji ba, shi yasa yake yin waɗannan maganganu. Suka ce ayoyin da suka zo akan wannan suna nuna haka, cewa Annabi Ibrahim kana munaziran la naziran, wato jayayya yake yi da kokarin kafa hujja ga mutanensa, ba wai yana nazari bane dan karan kansa ya gano akwai Allah ko ba Allah. Suka ce saboda dalilai kamar haka. Abu na farko, daman can Annabi Ibrahim alayhi salam ubangiji ya bashi shiriyarsa, wa laqad atayna ibrahima rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin, min qablu an-nubuwa, tun gabanin ubangiji ya bashi annabci, ubangiji ya bashi shiriyarsa. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin, ubangiji ya kore shirka daga Annabi Ibrahim kuma bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba, ubangiji ya bashi shiriyarsa tun gabanin manzanci. Saboda haka ba babu wani lokaci da annabi Ibrahim alaihi salam ya rika tunanin ko tauraro ne ubangijinsa, ko wata ne ubangijinsa, ko rana ce ubangijinsa. A daman can yana bisa fitra, yana bisa tatacciyar halitta da ubangiji ya masa, wacce ba ta gaurayi da shirka ba. Suka ce abu na biyu kuma, ta yaya annabi Ibrahim yanzu zai zo yana maganar rana a tauraro ya bace, ko wata ya bace, ko rana ta bace? Dama ai ya san suna fatuwa, tun daga tasowarsa ya san cewa suna fatuwa, baya bukatar ya zauna kwana uku, yau ya ce tauraro ne ubangiji na, gobe kuma ya ce wata ne, jibi kuma ya ce rana ce. Tun da ya tashi ya san tauraro baya zama da haskensa, akwai lokacin da zai zo, akwai lokacin da zai tafi. Tun da ya taso ya san cewa wata ma haka yake, idan ya hudo akwai lokacin kuma da zai bace. Tun da ya taso rana yana ga tana huduwa tana faduwa, to dan me zai zauna kwana uku in har a ce ma bai san haka ba? Tun da ya ga wata ya bace, tauraro ya bace, ya san cewa wata ma zai bace, rana ma za ta bace, me zai zauna har kwana uku yana ta nan dare domin har ya gano cewa ashe waɗannan da suna bacewa ashe ba su ne ubangiji na ba? Saboda kaga wannan yana nuna maka cewa annabi Ibrahim munazara yake, wato kokarin tabbatar da hujja yake akan mutanansa a aikace, ba wai shi karan kansa yake wani dalili da bincike ba. Abu na uku da zai nuna maka haka, fadar Allah da yake cewa hajjahu qaumu qala tuhajjuni fillahi wa qad hadani, mutanansa sun yi jayayya da shi. Ashe kaga a matakin jayayya ne yake kokarin tabbatar musu da hujjar cewa waɗannan abubuwa ba Allah bane, ba a mataki bane na yana bincike a karan kansa, mataki ne yana jayayya da mutanansa. Sannan a ƙarshen kissar Ubangiji ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi. Kaga kenan wannan hujja ce da Ubangiji ya bawa annabi Ibrahim hikimar ya kinsa wa mutanansa fahimtar cewa abinda suke bautawa ba Allah ba. Waɗannan dalilai shi yasa wasu malamai suka ce, da dama daga cikin malamai suka ce, annabi Ibrahim alayhi salam kana munaziran la naziran, wato munazara yake yi, kokarin tabbatarwa da mutanansa hujja yake yi akan bacin abinda suke bautawa ba Allah ba, da kuma tabbatar musu da cewa Allah shi kadai ya cancanta a bautawa, domin shi ne yake nan dindindin, baya da farko kuma baya da ƙarshe. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan, na ainihin mayar da fuskata, na fuskantar da fuskata, ma'ana na fuskantar da gangar jikina da zuciyata gaba daya, lilladhi fatara as-samawati, ga wanda ya kage halittar sammai da kasa, hanifan ina mai karkacewa abinda kuke bautawa ba Allah ba, wa ma ana minal mushrikin, kuma ni bana daga cikin masu shirka, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan an taqima bi ta'ayyuko wa hajjahu qawmu qala atuhajjunni fillah atuhajjunni fillah, wa yaquli ba sai an tajwidi ba, qala atuhajjunni fillah, wa to yace za ku yi jayayya da ni fillahi dangane da Allah, wa qad hadani, kuma alhalin ya shige ni, wala aqabu ma tushrikuna bihi, kuma bana jin tsoron abinda kuke hada ni da shi, wato kamar sun masa barazana cewa idan har yace zai kaurace ma bautar waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah ba, to waɗannan gumaka za su cutar da shi, za su sa masa lalacewa a rayuwarsa. To shi ne yake wala aqabu ma tushrikuna bihi illa in sha'a rabbi shay'a, bana jin tsoron abinda kuke yin shirka da shi, sai dai abinda ubangiji na ya so ya same ni, shi zai same ni, wa sai rabbi kullu shay'in ilma, ilimin ubangiji ya yalwata komai, afala tatazakkarun, ashe ba za ku wazantu ba, ba za ku gane gaskiyar batan da kuke kai ba, wa kaifa aqamu ma ashraktum, ta yaya zan ji tsoron abinda kuke shirka, abinda kuke yi na shirka, wala takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaykum sultana, ko kuma ba kwa jin tsoron cewa kun yi wa Allah shirka, ma'ana ta yaya ne zan ji tsoron abinda kuke hada Allah da shi, ko kuma ba kwa jin tsoron Allah? Ko ya kamata ku ji tsoron Allah, domin Allah sama yake da duk abinda kuke bautawa, shi ne ya halicci duk, ya halicce ku, ya halicci duk abubuwan da kuke bautawa. To ku kun jin tsoron Allah, amma kuna so in rika jin tsoron dodanninku. Yace fa ayyul fariqaini ahqu bil amni in kuntum ta'lamun
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
وانين اتنوكوكو يبتشن چنتا يساموكو انشير حق لي لزم الله في أزوج يسا يزم باب فلقيتي باب صورو أرنتا نيكوكو كودا كوكي يهي دا الله كوكي فتا دا الله كوكما نينا نكي فتا دا كما كنكو ku kuna fada ne da wanda ya halicci sammai da kasai wanda duk al'amuran ku suke hannunsa amma ba ku ji tsoron rukumawa da shi ba ta yaya ni kuma zan ji tsoron fada da gumakanku babu shakka wanda yake kan tauhidi shi ya fi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarsa a nan duniya da lahira to kaga wannan ita ce kalmar la ilaha illallah kalmar ikhlasi wanda kuma ita ce jigo ita ce tubalin ginin soyayya ga Allah وقال ابراهيم الخليل عليه السلام حكنا او تايا الله ما دوكي سكي يكي غيا من ابي ابراهيم ابراهيم عليه السلام يكي تيوا قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يبيتني ثم يحيين يجي ده متانسا افرايتم ما كنتم تعبدون ashe ba ku ga abin da kuke bautawa ba ba ku tsaya kun duba kun ga me kuke bautawa ba antum wa aba'ukumul aqdamun ku da iyayenku da daddu na tun daga kakanninku har zuwa yau abin da duk kuke yi na banna ba ku tsaya kun yi duba da nazari akan su ba fa innahum aduwwun li to su waɗannan abubuwan da kuke bautawa duk abokan gabana ne abokan fadana ne abokan rigimata ne illa rabbul alamin sai ubangiji ubangijin halittu duka shine wanda yake masoyina amma waɗannan abokan fadana ne abokan gabana ne allazi khalaqani fa huwa yahdi shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdi shine kuma wanda yake shiryar da ni shine wanda yayi halitta shine kuma wanda yake shiryar da halitta ubangiji shi yake halitta sannan kuma shi yake nuna wa halittar abinda yake na shiriya ya nuna mata hidayah ta ainihin rayuwa da kuma hidayata ta jiki da kuma hidayata ruhi hidayata abdan da hidayata adiyan hidayata abdan kowace halitta da ubangiji yayi ya nuna mata yadda za ta rayu dan adam ubangiji ya bashi guzuran hankali ya san me zai ci me zai sha ya san ya zai nemo abinda zai ci ina zai zauna ya zai tsara matsuguninsa ya zai yi hulɗa da jama'a ubangiji ya kinsa masa wannan idan wani hadari ya tunkaro shi ya zai kare kansa idan wata cuta ta same shi ya zai nemi maganinta wannan duk hidayah ce ta abdan wanda ubangiji ya kinsa dukkan halittunsa hatta dabbobi da ubangiji ya halitta ya kinsa musu wannan dabba ta san abincinta ta san abinda ba abincinta bane ta san inda za ta je ta nemo abincinta ta san kuma wanda yake mai cutarta haka idan ta ga abinda zai cuce ta za ta yi kokarin guduwa wannan duk hidayah ce da ubangiji ya sanya wa halittunsa kamar da yake cewa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada ubangiji ya halitta ya daidaita halittar sannan ya kaddara dukkan abubuwan da ya halitta ya riga ya tsara musu rayuwar gaba daya a cikin kunni na kaddara a cikin lawhul mahfuz sannan kuma ya shiryar da wannan halittar da yayi ya nuna mata yadda za ta rayu to wannan hidayah ta abdan kenan hidayah kuma ta adiyan ubangiji ya nuna wa halitta hanyar da za ta bi ta tsira ita ce wacce ubangiji ya cewa hadainahu najdai ubangiji ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ga wannan hanyar idan ya bi ta zai cutar da rayuwarsa a duniya zai cutar da rayuwarsa ta lahira ga wannan hanyar kuma in ya bi ta ita ce hanya da za ta kai shi ga ainihin tsira ita ce hanya da za ta kai shi ga rahmar ubangiji kaga wannan hidayah ce ta adiyan hidayah ce ta ruhi hidayah ce ta addini ta aqida to shi ne annabi ibrahim alayhi salam yake tabbatar musu ko yake kafa musu hujja akan wato uluhiyya ta ubangiji yake kafa musu hujja akan uluhiyya ta ubangiji da rububiyyarsa wato ta hanyar rububiyyarsa idan ka yarda cewa ubangiji shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya yi dukkan wasu halittu da kake gani ba gumakan da kake bautawa ko abin da kake ba Allah ba ka san ba waɗannan ne suka yi su ba Allah ne ya yi su ka yarda cewa kai din nan da abinda duk kake ci da sha da rayuwar da kake gaba daya hannun ubangiji take ka yarda da tauhidur rububiyya kenan domin ka yarda da afalullah ayyukan ubangiji
to in har ka yadda cewa shi kadai yake yin waɗannan abubuwa dan menene zaka dau haƙƙin sa ka bama wanda baya iya yi dan menene zaka dau haƙƙin ubangiji ka bama wani abin da kai watakila ba ka fi shi matsayi ka fi shi martaba ka fi shi daraja shine yake cewa in har kun yadda da rububiyya ta ubangiji ya wajaba ku yadda da cewa abubuwan da kuke bautawa ba Allah bane kuma Allah shi kadai ya kamata a bautawa allazi khalaqani shi ya halice ni fa huwa yahdini shine yake shi yadda Annabi Ibrahim alayhis salam jinsi ne daga jinsin dan adam anan bai ce wanda ya halice ku yake shiryar da ku ba yake ciyar da ku yake shayar da ku a sai ya jingira abin zuwa ga kansa saboda shi jinsi ne irin nasu idan har shi Allah ne da yake masa wannan to su ma dole su yadda Allah ne yake musu wannan sai ce allazi khalaqani fa huwa yahdi shi ne ya halice ni don haka shi ne zai shiryar da ni ya nuna min yadda rayuwa take yadda zan rayu a duniya da yadda zan bauta masa wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wanda kuma shine wannan da yake ciyar da ni ya shayar da ni kaga anan sai ce wallazi huwa hatta kara wata huwa damirul fasl wanda yake kara takidul jumla kara karfafa magana a can da yace allazi bai ce huwa khalaqani ba sai yace allazi khalaqani fa huwa yahdi sai nan kuma sai ce allazi huwa yut'imuni domin abin da ya shafi halitta su a karan kansu da dukkan ma wani wanda yake rayuwa a doran kasa ya san cewa ba shi yake kansa ba saboda ka babu yadda za a yi jayayya akan wannan ce shi ne ya halicce ka babu yadda za ka yi jayayya cewa kai ka halicci kanka ba kuma zai jayayya akan cewa haka kwatsam ya samu ba am khuliqu min ghairi shay'in am hum al khaliqun an halicce su daga babu ne ma'ana haka kawai katsahan suka fa am hum al khaliquna ko kuma su suka halicci kansu dan adam ya san duk ba zai yi ba zai iya zama me al-adin nan ya zama mawjud abu saman me ya zama ya fito ne daga al-ma'dud al-mawjud la ya'ti min al-ma'dud abu a ce gashi akwai shi ana ganin shi saman me ne kuma a ce asalinsa babu ci ta haife shi ya za a yi babu ta samar da akwai ba zai yiwu ba abu kuma ba ku kai kanku ba domin da za a yi mutum ya yi kansa ko wata halitta ta kera kanta dole ne kera ta kai dole ne tana da wanda ya yi ta babu wata san'a ma min san'atin illa wa tadullu ala sani'iha wa ma min khalqin illa yadullu ala khaliqihi am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun wa kullu shay'in له ايات وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد نكو ما yana nuna cewa akwai Allah samuwar su tana nuna akwai wanda ya samar da su faruwar su tana nuna akwai wanda ya farar da su halittar su tana nuna akwai wanda ya halicce ta idan kaga wani abu an yi shi to babu shakka a hankalinka ka san cewa akwai wanda ya yi wannan abu dan kaga kamarar nan ka san cewa kamarar nan ba ita ce kanta ba akwai wanda ya zauna ya tsira ta ya hada ta duk wani abu da za ka daga kai ka kalle shi ka duba ka sa ido ka gan shi lalle babu shakka akwai wanda ya samar da shi don haka wannan wani abu ne da kwakwalwa ba ta jidali a kanta ba ta jayayya a kanta duk yadda kwakwalwa ta kai ga taɓarɓarewa to ba za ta taɓa shi'uri cewa ita ta yi kanta ba ko kuma babu ce ta samar da akwai shi yasa kaga irin wannan ba buƙatar taukidi ba buƙatar sai an ƙarfafa jumlar amma wajen ciyarwa da shayarwa da adam yana jin kamar fasikarsa ce ta bashi in ya ci abinci shi ya samu wa kansa in ya samu abin sha shi ne ya samar wa kansa ai fita kasuwa yayi kwadago yayi saye da sayarwa ya samu abin da zai ci ya kawo gida amma ya man cewa tafiyarsa da neman abincinsa da zuwa rafi ko ya hatsari ja ya samu ruwa duk wannan sababi wannan motsin nashi ba shi ya samar da abincin ba motsinsa sabab ne bayan kafin wannan sabab din akwai wani sabab kafin wannan sabab din shi ma akwai wani gabaninsa kafin wannan akwai wani saboda haka shi wani bangare ne daga cikin asbab da ubangiji yake har hadawa domin samar da wani abu domin dan adam kada ya zauna kawai ya bude baki ya ce abinci zai duro ya fada cikin cikinsa dole yayi wani motsi a ba wa ɗan adam wannan tarbiya wannan koyarwa sai ta fafutuka da faɗi tashi idan kaje kasuwa
kai tsaye da sayarwa ka siyo abincin ka gaba kai abincin bane sabo shi kai wanda ya ka kasuwa shi ba ba shi abincin ba idan gero ne masara dawa shinkafa babu shakka ko wanda suka noma to su ma da suka jefa tsirran a cikin kasa su suka fito da tsirran kuma suka zama abin nan kaga su ma kawai jefa tsirran suka yi sannan kuma tsirran su suka rika su abin nan sannan Ubangiji ya fitar da wannan tsirran har ya zama abin da za su ci kaga ko me ka faɗa in ka ce a ai kasa da ruwa su suke haɗuwa su haifar da abu to waye kasar waye ruwan kaga Allah ne ya kasar Allah ne ya ruwan saboda haka kaga dukkan wani sababi idan ka matsa gaba zaka samu ba shine la yastaqillu bil ijad ba zai ainihin kadaita da samarwa ba dole akwai wani abu gabanin sa to karshe ka kai zuwa ga musabbibul asbab wanda shine Ubangiji madaukakin sarki sai ka ciki sababin karshe sai ya je kuma da karshe dai Ubangiji dai shine ya to saboda wannan ta adam yana bukatan dogon tunani ta iya yiwa ya dan ja ya dan tirji sai Ubangiji ya kawo taukidi anan wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfi to shine yake warkar da ni ka duba ladabi na mukhababati Allah subhanahu wa ta'ala kaga yace khalaqani ya halicce ni ya dingina halittar zuwa ga Allah ya hadini ya shiryar da ni ko yake shiryar da ni ya dingina shiriya zuwa ga Allah yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni ya dingina abin zuwa ga Allah amma sai ce wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya sai dingina rashin lafiya zuwa ga kansa ya ce wa idza amradani ba idan ya samu rashin lafiya duk da cewa rashin lafiya din na asali daga Ubangiji ne shike saukar da cuta shike yayata to amma saboda ladabi ba za ka jingina wa Ubangiji abin da yake sharri ba kai ce washarru laysa ilayka kamar da yake zo a cikin addu'a washarru laysa ilayka rashin lafiya a gani na dan adam takaitaccen gani na dan adam takaitaccen tunani na dan adam ba wani abu bane alkhairi duk da cewa a cikin ayyukan Ubangiji babu tsantsar sharri mun sha faɗa an a cikin ayyukan Ubangiji ba a samun abin da yake sharri ne tsantsa duk aikin Ubangiji akwai hikima a ƙarƙashin ta a ƙarƙashin wannan aiki to amma tunda dan adam wani lokaci zai rika jin cewa shi ba haka yaso ba to kaga ba zai jingina shi kai tsaye kuma abin da shi baya so ba ya jingina shi ga Allah shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam anan yake wa idza maridtu sai ya jingina rashin lafiya zuwa ga kanta bai jingina wa Ubangiji ba amma warakar sai ya jingina ta zuwa ga Ubangiji yace fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyi shine wanda yake karban raina lokacin da mutuwa ta zo kuma shine wanda yake raya kaga anan annabi Ibrahim alayhi salam ya musu hujja da tauhidur rububiyya akan tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya kadaita Allah da ayyukansa kai yadda cewa ayyuka gaba daya waɗanda Ubangiji ya kadaita da aiwatar da su nashi ba za ka jingina ma wani ba samarwa rakarwa ba da lafiya tsora cuta ba da arziki sanya talauci samun sanya daukaka ko kaskantarwa dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah ba za ka jingina wani aiki zuwa ga wani mahaluki ba wanda shine tauhidur rububiyya tauhidur rububiyya galibi kowa da kowa yana yadda da wannan inda ake jayayya da tirjiya da gumurzu shine tauhidul uluhiyya wajen a yadda cewa to shi kadai mai waɗannan ayyukan ya kamata a bauta masa duk abin da zai zama dangin bauta ne yana cikin ibada to bai kamata a karkatar da shi zuwa ga wani mahaluki ba Allah to anan ne ake gumurzu nan ne ake rigima nan ne ake fatata shi wato zaka samu annabawa akan wannan ne suka rika rigima aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu yace abu da ɗaya za a bautawa duk waɗannan gumakan da muka sassaka duk gaba ɗaya mu tattara mu hadar ba zan bauta musu ba sai Allah ɗaya tak annabin nashi da mamaki
sunan ne aka rika samu rigingimu ta cikin tunu da yaƙe-yaƙe tsakanin annabawa da al'ummominsu. Amma a ɓangaren tauhid da rububiyya babu mai ja. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah. Da za ka tuntube su ka tambaye su waye halitta sama waye halitta ƙasa za su ce Allah ne. Su ma sun san ba gumakansu ne suka halitta ƙasa ba ko sama. Ba gumakansu ne suka halicce su ba. Allah ne ya yi wannan. Amma dai sun yadda za su bauta ma wani Allah ko ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. Ba ma bauta musu face dan su matsar da mu kusa da Allah. Ba za sun fi mu kusa da Allah. Don haka mu muna nesa da Allah. Idan muka kama kafar su to sai su yi mana isu zuwa ga Allah ko kuma bukatun mu su dauke su kai wa Allah. Mu ba mu isa ba tare da cewa Allah ba haka yake ba. Allah ba azalimin sarki bane, ba azalimin shugaba bane. Da zai koye kanta sai an maka isu, sai wani ya ja abin nan hannunka ya shigar da kai ko kuma a'a sai ka karanta masa bukatunka shi kuma ya je can ya faɗa. Ubangiji ba haka yake ba. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashudun. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Haka Ubangiji kusa yake, idan bayina suka tambaye ka game da ni ce ni kusa nake, haka Ubangiji kusa yake da bayinsa. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mun fi kusa zuwa gare shi sama da abin jijiyar wuyarsa. Haka Ubangiji a kusa yake, baya buƙatar wani ya zama shi wato abin da wasita tsakaninsa da Ubangijinsa. Wasitar da ke tsakaninmu da Ubangijinsa ita ce wasitatul balad, wasiƙa ta isar da saƙo, ita ce kawai ke tsakaninmu da Ubangijinmu. Ubangiji ya aiko da manzanni da abin da yake so a wajenmu na mu yi ko mu bari ta hannun manzanni, su kuma su isa. Wanda ita ce wasiƙar kawai da take tsakanin al-khalqi wal-khalq, al-khalqi wal-haq. Amma banda ita babu kuma wata wasiƙa. In za ka yi bauta babu maganar kai ka sa wani tsakaninka da Allah. Za ka yi sallah, Ubangiji za ka fuskanta. Ni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-muslimin. Allah za ka halarto a zuciyarka ka sani cewa kana ganawa ne da shi. Duk sanda aka ce kana ganawa da wani, ma'ana kusa yake da kai, baka ganawa da wanda yake nesa da kai. Wal musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa da Ubangijinsa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid, yayin da bawa ya yi sujjada to a lokacin ya fi kusa ma da Ubangijinsa. Wasjud waqtarib, da Allah ya faɗa wasjud waqtarib, ka yi sujjada ka ƙara kusantar Ubangijinka. Shi yasa ake aka kusan a yi addu'a a cikin sujjada, saboda lokacin ka fi kusa da Ubangijinka sama da kowane lokaci. Ce saboda haka idan kun yi sujjada an da sujud fa'alikhu fihi biddu'a fa qalilun an yustajaba lakum, sujjada ku nace wajen addu'a, ku roki Allah a ciki domin ya dace a irin wannan lokaci Ubangiji ya ansa mu. Amma duk ibadar da za a ce in ka zo yin ta za ka halarto da sunan shehi ko ka halarto da motan shehi, to kaga wannan ba Allah ake bauta ba, shehi ake bauta. Muna karantawa a ce idan an zo zikiri ko an zo wazifa, ka rika halarto da shehi a zuciyarka, ka rika halarto da surar da a kwakwalwarka. Kaga tun daga nan shehi ya sanya maka wannan tsarin ne don ka bauta masa, ba ka bautawa Allah. Babu wanda zai zo sallah a ce ka rika halarto da hutan manzon Allah a zuciyarka. Akwai wanda ya taɓa karanta wannan a cikin wani littafi na musulunci, ce bawa idan zai yi sallah ya rika halarto da hutan ko da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa. Babu wannan. To kaga ashe dukkan wani wanda zai ce ga wata ibada ka je ka yi, amma in kana yi ka rika halarto da surata, to kai daga jin wannan ka san cewa shi kansa yake so ka bauta masa, ba Allah za ka bauta wa shi ba. Faka tauhidur rububiyya har kullun yana tabbatar da tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidur rububiyya wa tauhidur rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya. Wannan ita ce kaida. Tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidur rububiyya. Duk sanda kai tauhidul uluhiyya, to tauhidul uluhiyya na kunshe da tauhidur rububiyya, ba wanda zai kadaita Allah da bauta, ya tsantsanta bautarsa ga Allah, face yayi imani cewa Allah ne yake yin komai, ayyukan Allah din nashi. Saka duk inda ka samu mai tauhidin uluhiyya, to tauhidinsa ya kunshi tauhidur rububiyya. Shi kuma tauhidur rububiyya ya saljibu, yana lidintawa mai shi, mana wajabtawa mai wannan tauhidi ya zama ya rike tauhidul uluhiyya. Ba a cewa tauhidul rububiyya ya tazammanu, sai dai kace ya saljibu. Dilala guda biyu ce, akwai dilalatul tazammun, akwai dilalatul iltizam. Saboda tauhidul rububiyya yadullu ala tauhidul uluhiyya bi dilalatil iltizam, wa tauhidul uluhiyya yadullu ala tauhidur rububiyya bi dilalatil tazammun. Bayani akan waɗannan kalmomi zai yi wahalar fahimta a cikin irin wannan taro. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا أبن جدي تجاه حقيقة أبن كوي بيكو ياكسن تي قريب ومسلمي دان غندا النبي إبراهيم دوانا نسكا إيماني تعالى شيء يعني نسكا تي ومتا نسو موبا أبن دكوكي بوتا وبا ألابا mun kafircewa abinda kuke bautawa ba Allah ba, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha, kiyayya adawa da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada, hatta tu'minu billahi wahda, har sai kun yi imani da Allah shi kadai. Imani da Allah shi kadai shi zai samar da soyayya da muwalati da taimakekeniyar juna tsakaninmu da ku. Matukar ba za ku yi imani da Allah shi kadai ba, ku tsantsanta shi da bauta, babu shakka mu ba ku ba masoyanmu bane, mu kuma ba masoyanku bane. Wannan shine tsantsar tauhidi na uluhiyya, shine kuma tsantsar ikhlasi, kuma akan sane ake gina soyayyar Allah. Duk Ibn Taymiyyah yana mana magana ne akan soyayya, kada a manta gabar maganar sa akan soyayya. Yana so ya fito maka ya fadada maka sinadarin san Allah. In dai kace kana san Allah, to tilas sai a same ka kana da tauhidur rububiyya. Kadan ba haka ba kana da tauhidul uluhiyya, afwan, kadan ba haka ba to san da kake da'awar kana da shi ga Allah, ko san da kake da'awar kana da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ba so ne na gaskiya ba, so ne na ƙarya. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu, sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Ar-Rahmanir Rahim. Wannan yace wani ne ya taba sakin matarsa sau biyu, sai wata rana mahaifiyarsa ta sa ni. To abinda dai na fahimta daga tambayar, wani ne wanda yake ya taba sakin matarsa sau biyu, to wata rana baya nan sai rikici ya kaure tsakanin matarsa da mahaifiyarsa. Bayan ya dawo, mahaifinsa sai ya gaya masa abinda ya faru a gidansa lokacin da baya nan. Matarsa ta yi fada da mahaifiyarsa, amma ya roki dan nata da cewa kada ya saki matar. Ita kuma mahaifiyarsa sai ta nace akan cewa lalle sai ya saki wannan mata. Saboda haka akai ta rikici tana ta yi masa addu'o'i miyagu idan har bai saki wannan mata ba. Ganin haka shi kuma sai ya saki wannan matar. To da aka zo ga alkali, sai alkali ya yi magana guda biyu. Ta farko yake cewa wannan saki bai yiwu ba saboda babu niyya, tilasta masa a kai. Sannan kuma ta biyu sai ya ce lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya taɓa sakin matarsa. To anan sai suka ce aka ce ta komo. To menene mafita anan? Idan har ya saki ta, to sa saku. Babu magana tilastawa anan, ba wannan ne yake kira ikra ba. Wani lokaci mutane suna fahimtar tilastawa ba daidai ba. Tilastawa a ɗauki misali makami a riƙe, ko kayi ko a raba ka da ranka, wannan shi ake kira tilastawa. Amma abinda kana da zaɓin kayi, kana da zaɓin ka ƙi, kuma dan ba ka yi ba, abinda zai faru gare ka na ka ƙi, wannan ba tilastawa ba ne. Tunda har ya take ta, to ta saku. Ko da kuwa ba da niyyar ba, wato ba yana so ba. Akwai bambanci tsakanin kayi abu ba ka so da kuma tilastawa. Anan baya so ya saki ta, yana son matarsa, amma kuma mahaifiyarsa ta nace, ta matsa, ta yi masa kurare da barazana, za ta tsire mata albarka ya sake ta. Kaga anan ya sake ta akan baya su, sakin yayu duk da baya su ma yayu, tun nawa ne matsala ta kan jaya saki matarsa duk da yana son ta ba kuma ya sarka ci, amma kuma dole yayi saboda wasu dalilai. Saka wannan sakin ba a cewa baya da baya da niyya, a'a, ai abinda ake nufi niyya dukkan abinda da za ka yi shi kana cikin hayyacinka da hankalinka kuma da zaɓinka, ma'ana ba wani makami ko wani abu ba kuma bacci kake ba, ba kuma ka rasa hankalinka ba ne, to wannan abin da niyya ka yi shi, to haka ba a cewa ba niyya. Uwarsa za ta iya tilasta masa sayen sikima tassa, tana da wannan haƙƙin, ta yadda da zai ki ya bi umarninta, za a ce ya saba wa Allah domin ya ki bin umarnin babarsa da ta ce ya saki matarsa. Kissar da aka da ya bayar a nan kissar Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi, yayin da Umar ya umarci ɗansa da ya saki matarsa, ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama gashi abinda ubansa yake so ya yi, shi kuma yana son matarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talliqha wa ati abaka, ka sake ta ka bi babanka. Wasu na iya yin hujja da wannan akan cewa duk sanda mahaifi ko mahaifiya ta ce lalle lalle sai ka saki matarka, a kowane hali dole ka saki ta, abu shakka wannan hujja ba za ta miƙe ba, ba zai yiwu kai irin wannan hujja ba ka lazumta wa dukkan wani wanda iyayensa za su saki matarsa cewa wajibi ne ya sake ta, in ba haka ba ya saba wa Allah, wannan ba za ta zama hujja ba. Na farko, idan ka duba Ubangiji ya hana zalunci kuma bai ba wa kowa hurumin ya yi zalunci ba, ko da kuwa uba ne ko da uwa ce, mutumin da yake tare da matarsa shekara da shekaru, sun yi shekara 20, sun yi ƴaƴa, sun gina abinda zuriya, sun gina al'umma, suna rayuwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara musulmi da musulma, ƴar uwarsa su rayu a matsayin matan abinda matsayin mata da miji, mata ce mai kiyaye addini, mai kula da sallah, mai kula da tarbiyya, kawai saboda wata rigima ko wata rashin fahimta ta hada ta da mahaifinsa ko mahaifiyarsa, sai mahaifinsa ce kawai ka sake ta, dukkan wannan shekarun da kuka yi kuna assasa wannan gida duk ta ce a rushe shi, abu shakka wannan zalunci ne. Uwa ko uba ba ta da hurumin wannan, ba su da wannan hurumin na su ce a rushe wannan gidan. Ubangiji ya san ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu, babu kuma wanda zai ce wannan adalci ne, ba da ya akwai wanda zai ce uwa ko uba ce dan su ya rusa gidansa ya jefa ƴaƴansa cikin wani hali na garari na rashin uwa na rashin wacce za ta kula da su, a ce wannan adalci ne, babu shakka ba za ka iya sa shi cikin kwandon adalci ba, sai dai ka sa cikin kwandon zalunci, don abin da ba zai shiga adalci ba to zalunci, domin zalunci dan abin nan kishiyar adalci shine zalunci, naqidani ne la yajtami'ani wa la yartafi'ani, in babu zalunci to akwai adalci, in babu adalci to akwai zalunci, wannan baka isa ka kira shi adalci ba, sai dai ka kira shi zalunci, in ko zalunci ne to Ubangiji ya haramta mata. Haka duk abin da uwa da uba za su yi umarni da shi wanda ya saba wa shari'a, to ba su da wannan hurumin. La ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, innama at-ta'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne cikin abin da yake ma'rufi, abin da yake daidai shari'a ta yadda da shi, babu wanda zai ce umarnin uwa a irin wannan yanayi ko uba a irin wannan yanayi ma'rufi ne, don haka dole ya mata da'a, in ko ba ma'rufi bane to babu da'a sai a cikin ma'rufi. Abu na biyu, kissar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba
wa sallam
babu wata al'umma
fa rasulullah,
a ce a cikin ta
rahimahullah
akwai muhaddathu
wa kadhalika man
wal hajj alladhi ya'lam da ake zanta
hawa
da su a musu ilha
to yuri
ama كيف إن يكون في
قلبه الحد
أمتي
كما قال تعالى
أمه
فلما ساء
إن أقيت
قلوبهم
والله إن الأمة تأمر من
فاسقين قوله تعالى في قلوبهم مرض
وأن إلى
كان الله مرضا
قال تبت التشير
تعالى
وأمر في شيني
سمو بالله جادا
كما
جاءتهم آية
سوشنسا
سنها
kuna nuna haka
in da Allah
lokacin da aka kama
rukun annaha
ba a tara badr
minun
aka kama
ridatuhum
sai bata fursunoni
nukallibu abidatuhum
yakin badr
kama lam yu'minu
lokacin da annabi ya nemi shawarar Umar ya nemi shawarar
Abu Bakar
akan sayyida Abu Bakar
aiwa
ya ce ayan uwan mu ne a bada fansarsu
wa inna
sayyida Umar ya ce a'a yana ga waɗannan abokan gaban mu ne sun cutar da mu don haka a haɗa kowa da ɗan uwansa ya kashe shi kawai annabi saboda tausayinsa sai ya fi karkata zuwa ga ra'ayin Abu Bakar radiyallahu ta'ala sai ga shi sai da Umar ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar suna kuka ce ya rasulullah me yasa ku kuka ku gaya mun nima in taya ku ce ai mun kusa mu halaka da muka kibin ra'ayinka ubangiji ya saukar da aya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim ubangiji ya saukar da wannan gargadi da jan kunne mai tsanani sayyidina Umar shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama law ittakhadhta ya rasulullahi min maqam ibrahim musalla ya manzo Allah me zai hana gurin da ibrahim din nan ya tsaya maqam ibrahim ka rike shi gurin sallah ubangiji ya saukar da aya wattakhudhu min maqam ibrahim musalla law ihtajabta ya rasulullahi nisa'ak lokacin da sauda ta fita cikin dare tana da tamba za a gane ta cikin duhu sai na Umar yace mun gane ki saudace ya kuma ce rasulullahi ka sa wa matan ta hijabi sai lokacin ubangiji ya saukar da ayar hijabi to irin wannan sai na Umar yana da su da yawa sai na Umar rajul ne mulham akwai wani uba da za ka yi kiyashin su da sai na Umar ka ce shi ma mulham saboda haka ya hango wani abu karshe dan ne ma ya san wani abu ta yi uban ma dan gargajiya ne bai san komai ba ta yi uwar ma kawai haka dai ga ta nan dai makotara ba ta san komai ba to kaga ai ba ka kiyasin waɗannan da sayyidina Umar ka ce abinda sayyidina Umar ya yi hango su ma suna da wannan hangen ka ce saboda haka tun da an ce abu sayyidina Umar a taki mata su ma a bi su shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya gaya masa wannan ballitha wa ati abaka saboda babansa anan ba kowane irin uba bane sayyidina Umar ba zalunci zai ba kawai ya tsani matar dansa sai kawai a take ta sai da wani abin da ya hango saboda haka uwa ko uba ba su da hurumi na su rusa wa mutum gidansa haka kawai saboda wani sabani a lokacin da take babatu cewa sai an saki matan nan idan har ya tabbata matan nan ba ta yi abin da ya cancanci ai mata wannan hukumar ba wala Allah ma ko a cikin kissar ma ita ke da gaskiya wacce ba ta da gaskiya to babu abin da zai samu dan bai mata biyayya ba anan ma kaga ai babansa yi wa biyayya idan har za a yi kiyasi to a ce babansa ne Umar din mana saboda haka yabi babansa ya kifikin ta to amma tun da har ya saki to fa ta saku babu wani alƙali kuma da zai wata dabara kuma tunda kuma saki na uku ne kaga hatta tanki hazaujan ghayrahu to kaga wannan ta ja masa kwafafiya wallahi wannan yake na kasance ni ɗalibi ne a makarantar A-level yace muna rubuta jarabawar semester sai wasu daga cikin ɗalibai suna biyan malamai kuɗi domin a gyara wasu jarabawar da ba su ci ba to malam ya halatta nima in ba da cin hanci har na kuɗi ka gari fa ya ce cin hanci kuma ya ce ya halatta ka duba ya za a haɗa waɗannan kalmomin cin hanci kuma ka ce ya halatta na farko ka ga cin hanci ne na biyu kuma ba ma bisa haƙƙinka ba bisa abin da ba gaskiya ba da yau a ce haƙƙinka ne ba zai fito ba saboda zalunci an danne ma haƙƙinka aka ce ba za a baka ba sai ka ɓantara wani abu ya zan tilasta bayar domin karɓo haƙƙinka anan ba a cewa ka ba da cin hanci da ka yi haram a'a anan an kwaci kuɗinka ne domin ka kwaso hajarka da kadararka kamar yadda ake yi a ce kayan ka ne gashi kasuwa kana da haƙƙin ka so kaya Allah bai halatta kasuwanci amma kuma za a ce sai ka biya wasu kuɗaɗe in kana son kayan ka fita wannan kuɗaɗe ba haƙƙin su bane su karbe su amma tunda kayan nan naka kai a gurin ka sun fi kuɗin daraja ba za ka salwantar da kayan naka kuma za ka ba su kasuwancin ba a nan kaga kwatar kuɗin ka akai an kwaci kuɗin ka ne an mayar maka kuma da abin da yake naka haka wannan ba a cewa haramun ne ya halatta ka bayar domin ka samu haƙƙinka amma nan ba haƙƙinka za ka nema ba ka samu ba bal ma anan barna za a yi al-gush ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana fa laysa minna wanda duk zai bada kuɗi a ce ya ci jaraba alhalin bai ci ba a ce ya iya alhalin bai iya ba a ce ya cancanta alhalin bai cancanta ba to wannan al-umma musulmi yake damfara wannan damfara ce musulunci ba zai amince da wannan ba zai yarda da wannan ba kuma rusa al'umma ne domin wannan damfarar ba wai kawai iya makaranta kaiwa ba to al'umma kaiwa kaje an rubuta maka kwali cewa ka iya an zo an dauke ka an baka wani aikin da yake amana ce ta musulmi an danka ta hannunka alhalin baka iya kai ta karba kudi akan haka kuma ka lalata musulmi amana da suka danka maka ya ayyuhal ladina amanu la takunu llaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun la takunu llaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanar da aka ba wanda duk za a bashi amana ya yi ha'inci babu shakka wannan ya ha'inci Allah da manzansa wanda duk zai karbi kuɗi ya ce ɗalibi ya ci jaraba alhalin bai ci ba ya ha'inci Allah da manzansa ya ha'inci mumini ya damfari al'ummar musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya damfare mu ba mu bashi man ghashana fa laysa minna baya tare da mu ba ma tare da shi ba mu bashi mun raba gari haka ba daidai bane kuma wasu dani suke yi a ce ɗalibai ko a ce musulmi misali ko ɗan arewa sun ci jarabawa sosai ko da ta hanyar damfara ce ta hanyar wani gari yake wani abin kirki sai ka ji ana cewa yanzu kaga muna da jama'a muna da manyan mutane a sama amma ba za su taimaka wa ɗalibanmu su samu nasara a jarabawa sai ka ga an zo jarabawa wani shi fi sabilillahi yana taimakawa fi sabilillahi saboda haka sai ta kara wa ƴaƴan musulmi maki yana jin kamar jihadi yake bai san rusa al'ummar yake yi ba domin anan kana ta fitowa da al'umma wasu ruɓaruɓan ɗalibai maimakon a tashi a zaburar da ɗaliban a zaburar da al'umma kan cewa a gina ilimi mai inganci al'umma ta zama ta ginu sai kuma a riƙa bin wata hanya da za a ƙara rushe al'umma domin wato sa matsala a ƙarƙashin kafir ko ƙarƙashin darduma ba maganinta ba ne ka fito da ita ka magance ta shine abin da ya kamata saboda yayin da za mu san ma muna da matsala a ce ma an yi jaraba da ƴan arewa sun faɗi ba wanda ko guda daidai ce wannan mu san cewa haka na faruwa shi zai sa mu tashi mu ga cewa ƴaƴanmu sun ilimi na ƙwarai amma a riƙa rufa-rufa ana cewa sun ci alhalin ba suke komai ba ƴaƴanka da za su taso su waɗannan ba za su karantar da su ka gaya mun me za su koya musu kaga su ba su iya fa kullu shay ila yawfi wanda bai da abu ya zai baka saboda ka kana rushe al-ajyal an-nashi'a tsare ku masu tasowa su kake rusawa kana ga kamar ka taimaki waɗannan baka taimake su ba ka samarwa da al'ummarka ƙwararru gwaraza waɗanda suka san abin da suke wanda ko ina ka je za ka yi alfahari da su wannan shine abin da ake nema shine abin da muka rasa amma a riƙa cewa wai a dinga tura ɗalibanmu suna cin jarabawa wannan ba taimaka mana ake yi ba gara a ce sun faɗi don mu fahimci cewa muna da matsala domin gane kana da matsala shi zai taimaka ka gyara har kullum idan baka gano kana da matsala ba za ka yi tunanin gyara ba mai cuta in bai gane da cuta a cikinsa ba zai tunanin neman maganinta ba to mu gane cewa muna da matsala wannan ta sa mu tashi mu yi aiki tukuru mu gyara makarantu mu fitar da budget a jihohinmu na ilimi mai tsoka gwamnoninmu su ba wa ilimi muhimmanci a tsaya a gyara makarantu a samar da kayan karatu a biya ma wasu su je waje su yi karatu inda duk ya kamata wannan shine rayuwar al'umma din ba a riƙa ba da kuɗi ana cin jarabawa ba alhalin mutum bai san abin da yake saboda ka wannan da shi da ya bayar da wanda ya karba duk haram suka ci to shi kuma wannan yace ina da mata sai na kama ta da laya na yi mata nasiha amma kuma daga baya dai yace sai ya sake samun ta da wasu takardu na bokaye dauke da sunanta da sunan abokiyar zamanta wato kishiyarta yace a halin yanzu ma ta ta yi sihiri ta raba ni da ita matar wato kishiyarta, kuma tana nan tana neman raba ni da mahaifiyata. Wai tambaya yake me zai yi? Wannan ban sani ba, wannan kuna ga ya kamata a ce masa me zai yi? Kai ma da Abdullahi duk ba tambayoyi ne sai irin wannan. Ka zauna da ita ta raba ka da mahaifiyarka, ta raba ka da ranka ma. Ina da wata mata da yaya, kuma ina wadata su bakin gwargwado da abin da nake da hali a kansa na dangane da abinci da kayan marmari. Ya ce, to amma malam, nakan gamu da wani abu da nake so a waje, sai in saya in ci ni kadai ban kawo musu ba. Sai abokina ya rika ce mun ina yin zalunci. To malam, Allah zai kama ni akan haka, kaya ta zalincin kake yi? Domin ya kamata shi abokin naka ya baka hujjar da ta nuna zalunci kake yi. Zalunci shine ka bar su ba abinci, ka bar matarka da wanda ciyar da shi ya jaba kanka ba abinci, kai kuma ka je kai ta cika cikinka. In ka dawo gida ka ba su hakuri, kai ka ci a waje kuma ka zo ka ba su hakuri, yau ba samu ba. Wannan shine zalunci. Amma in dai har ka ba su sun ci, ko da ko zaka ci wanda ya fi nasu daɗi, ba zalunci bane. Ba sharaɗi bane sai ka ciyar da matarka duk kalar abinda ka ci. Abinda aka ce in ka ci ka ciyar da ita, ba wai in abinda ka ci wannan irinsa shi zaka ba ta ba, ba sharaɗi bane. Ko a matan naka, ba sharaɗi bane abinda wancan gidan ya ci wannan gidan shi zai ci. In ka iya yin daidai ka daidaita su ba wani abu bane, amma in wancan yarki ci mace ta saba cin daɗi, wannan kuma komai ya zo tana yadda da shi. Dan zaka ba waccan yar masu hali gwargwada abinda ta saba ci, ita ba ta saba cin garau-garau ba, kaga ita kuma waccan daman garau-garau ɗin ta so tana ci. To inda zaka ba mu wannan, koda zaka matsu, amma dai tunda ka jajigo ta, kaga dole ka hakura da abinda ka jajigo. Man yaqbul al-hasana yasbir ala al-bazl, tunda har ka nemo ta sai ka hakuri da ungu-ungu. To ba za a ce maka wai a kai zalunci ba, yaya waccan ka kai mata buhun masara, waccan kai mata buhun shinkafa, a ba zalunci bane. Inda a ce ka hana wannan abin da ya kamata, ka ba mu wannan shine zalunci. Ko gida misali a ce gidan waccan yana da kyau, gidan wannan kuma bai kai na waccan kyau ba, amma kuma shi ma dai gida ne dan adam zai rayu ba tare da ya cutu ba, ba wai kwanan ya fashe yana zuba ba, ko kuma duk da dai ya farfashe bera duk ya dame yana damunta. A'a, ka kaje ta ita ma a gida wanda yake dan adam zai rayu ba tare da matsuwa ba, waccan kuma gidanta yafi kyau. To ba a ce kai zalunci saboda na wancan yafi na wannan kyau. In haka ne, to babu wanda ba zai zalunci, ba wanda zai fitar da zaluncin ba. Dan ko a gida ɗaya ne, dole sai ka samu ko dai ɗakin wata yafi faɗi, ko ɗakin wata yafi kyau, ko ɗakin dole ne ka sai an samu, ko a samu gurin da aka gina ɗakin yafi dacewa akan wancan, wancan ya dan shiga lungu, wanda yafi fitowa. Kaga an ce duk anan sai an yi daidai, kaga babu wanda zai zan yayi abin nan. An tashi sayan atamfa a ce sai ka yi daidai wa daida, to wata katuwa ce jijjibebiya, wata kuma yan siririya ce, wannan atamfa da za ta yi ma wannan sai an yi ciko, wannan kuma ba bukatar ciko. Kaga lokacin da ka sayi na wannan kaga ya fi tsada, sai ka sayi turmi biyu, wannan kuma turmi ɗaya ma ya isa. Kaga anan ba a cewa ko abincin da za su ci, wannan tana ci da yawa, wannan kuma ɗan kaɗan take ci, sai a ce sai a kiyasta mai wannan ta ci abin da ya ƙaru ka ba wannan kuɗin. Saboda duk anan ba shi ne abinda ake nufi da adalci, shi ne ka ba ta ci, ka ba ta sha, ka ba ta gurin zama, ka kula da lafiyarta da 'ya'yanta da kuma iliminta. Wannan shi ne abinda ake nufi da adalci. Idan ka yi haka, ko da za a samu fifiko tsakanin wannan da wannan, babu komai, ballantana kuma kai tsakaninka da su. Dama aika san mai gida ko ma yaushe ne, ko abincin ne aka kawo aika san mai gida ya fi girma. الله مدوك في سركية سامو داتي صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.